Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a sashen VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma yi jami tanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zana Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
Kuma sauraro a duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi izini da fasaha. Inda a yau 19 ga watan Mayu na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan matakin mayar da almajirai jihohin su da gwamnatocin arewacin Najeriya suka ɗauka. Shin ya malaman suke kallon wannan mataki?
Tun da tun kafin ciwon ya zo wannan abin ya riga da ya faru, amma sai ya zamto abin mu a nazarinmu a dubanmu wanda yake abun ya shafa sai mun ga an maida abun kamar ya zama siyasa.
Malaman tsangaya kenan su kuma gwamnati ga abin da suke cewa.
Domin haƙƙin kowa na kare ma mutum lafiyar shi da ran shi da komai da mutuncin sa yana kan gwamnati ne. Shi yasa sai gwamnati ta yi wannan mataki na interstate kenan.
Wakili ya sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana malaman tsangaya domin tattaunawa da su akan wannan batu. Sannan ta biyo mana ta batun gwamnati ma duk a zauren namu na yau.
Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Sauraro ba tare da bata lokaci ba za mu je ga wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da manyan bakin da ta gayyato mana da za su gabatar da kansu. Binta gareki.
A kwanan nan ne dai a jihar Kaduna wato gwamnati ta bada umarnin cewa dukkanin wani dalibi musamman na makarantun allo na tsangaya da su koma gidajensu. Bayan haka kuma har aka samu wayansu jihohin suma suka aikata irin hakan har aka dawo da wayansu ɗaliban. A cikin ɗaliban da aka dawo da su akwai inda ake tunanin suna ɗauke da shi wannan cutar inda aka kai su wurin killacewa. To tare da ni akwai malam
Alaran Magwani Suleiman Idris Mai Zube, shugaban kungiyar alaran momi masu makarantun tsangayu na kasarishin jihar Kaduna.
Da kuma
Imam Bukari Maraban Jos a jigo daga cikin kungiyoyin tsangayu na jihar Kaduna da na kasa baki daya.
To masarare mun gayyace wannan bayan Allah ne domin mu tattauna akan abin da ya shafe su kai tsaye. Ma'ana abin da ya shafe su kai tsaye shine maganar da zamu yi akan wato almajirai. Almajirai kamar yadda aka sani ɗalibai ne wanda suka zo neman ilimi na addini wanda yawancin sukan bar gidajen iyayensu ne ko a ce garurukan su domin neman wannan ilimin. Bayan da wannan cuta ta annoba ta corona ta shigo, ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi wurin dakile yaduwar ta shine rashin wato a takaita hulɗa da kuma yawo da kuma kusantar juna. To kuma ɗaliban na kamar yadda aka sani ko a makarantu mutane wanda suke taruwa da yawa, watakila shi yasa gwamnatin ta yanke shawaran cewa kowa ya koma gida kamar yadda aka hana makarantun boko da ma'aikatu ma aka rurrufa ko ina. Shin wani hali wai ake ciki ne a jihar Kaduna akan maganan makarantun tsangayu? Shin kun bi dokoki, yara sun koma gida din hakan ko kun koye su dai a ƙarshen gado kuma yana ake zargi?
To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa tabi'u bi ihsani ila yawmid din. Amma ba'd. Dangane da abun da ya shafi makarantun tsangayu a jihar Kaduna kuma da abun da ya shafi wannan ciwo na coronavirus, tun kafin zuwan shi arewacin Najeriya, gwamnatin jihar Kaduna a ƙarƙashin ita kwamishiniya ta walwalan jama'a Haji Hafsat Baba da shi mai girma DJ da harkokin addinan musulunci na jihar Kaduna, sun gayyace mu a State House, sun shirya wani zama da ƙungiyoyi masu makarantun tsangayun nan da kuma manyan limamai da fastoci dangane da abun da ya shafi da likitoci dangane da abun da ya shafi wannan ciwo. An yi mana bayanai, an wayan mana da kai, sun ba wa likitoci, malaman lafiya dama sun wayan mana da kai sosai akan haɗarin da wannan ciwo yake. Sannan kuma ga ta hanyar da ya fi yaduwa, saurin yaduwa, mana wurin da ake tara jama'a, inda yake cunkoson jama'a haka. To sai suka umarce mu da cewa mu da muke da alaka da wannan makarantu na tsangayu, mu tabbatar da cewa yaran nan za a maida su gida. Su za ma su ɗauki nauyin maida yaran garuruwansu. Sannan kuma su malamai na masallatayyan juma'a aka ce an dakatar da dukkan salloli kama daga sallan juma'a da khamsal wat, saboda yanayin yanda za a dakile wannan ciwo a gani daga sati 2-3 zuwa wata 1.
Wannan kuma abu kamar an ce ba sabo bane addinin musulunci,
kuma an same
shi a tarihi
haka ba irin wannan. To kuma alhamdulillahi muka goyi baya haka, mun zo mun kungiyoyin jihar Kaduna gaba daya, mun sanar da dukkan makarantun tsangayinmu wanda muka san suna tara, akwai makarantu da ake tara sama da mutum 50-100. Mun gaya musu cewa to lalle tunda makarantun boko an ba da hutu da islamiyu, wajibinmu ne a ce mu ma yaran nan an ba su hutu sun koma gida kafin mu ga abin da hali zai yi nan da sati 2-3. An dawo daga makaranta to wata 1 sai su dawo su ci gaba da karatun su. Kuma alhamdulillahi haka aka yi, wanda dukkan tsangayun nan haka muka isar da wannan sako. Wasu basu ma jira gwamnatin sun zo da motoci sun kwashe su ba, sun riga sun tafi. Wasu kuma sai da gwamnatin suka zo suka ɗebe suka tafi. Ina tabbacin cewa jihar Kaduna ita ne ta farko a arewaci wanda suka fara ɗaukan wannan mataki ɗin tun gabanin ma zuwan a ce wannan cutar ta ɓallo a arewacin Najeriya.
To bisa ga yanda abubuwan suka kasance, sauran jihohi su ma sun turo ɗaliban kowane jiha, kowa dai ya dawo da nashi. Wato an yi canje-canje, wannan ya turo, wannan shi ma an turo. A jihar Kano da su Gombe da sauransu, ina ganin da Jos Plateau an ce su ma sun turo ɗaliban Kaduna nan, inda kuma ake tunanin ma an samu yaran almajirai ɗin wanda suke ɗauke da wannan cutar. Ta yiwu saboda irin hulɗar da suke yi na neman abincinsu na shiga cikin jama'a. So shin a matsayinku na shi wannan ƙungiya da kuke da shi na malaman tsangaya, kuna wato nauyin yara, kuna da wani nauyi da yara sai akan kuna cewa kuma ku tabbatar da cewa duk wani dalibi da ke kowane jiha, wato indai har dalibi ne na tsangaya kuma yana alhakinsa na kanku, za ku iya bi ku ga ya halin da ke ciki. Shin kun bi kun ga shi waɗannan ɗaliban da aka ce an kawo su an sa su ma an killace suke na a isolation center da ake cewa wurin killacewan, kun bi ku ga cewa yaran nan su yaya suke, wani hali suke ciki, ko kuwa tunda ba ɗaliban jihar Kaduna bane ku ba
a aidu tafiyar guda ɗaya ce da na ƙasa da na jihohi, duka ƙungiyoyinmu guda ɗaya ne, domin duk abin da ya shafi tsangaya ya shafi kowane ɗan tsangaya. Lokacin da aka dinga mana kiraye-kiraye, da da farko dai abin da aka gaya mana cewa kowane yaro na tsangaya ya koma gida, da jami'a, da makarantun tsangaya, da masallatai, da kasuwa, da kuma makarantun islamiyoyi, da masallatan juma'a, duka kowa an dakatar da shi. To bayan an yi wannan, mu a wajenmu an gaya mana ne kowa ya koma. To daga baya sai kiɗa ya canza, sai muka ga ana yi tsakanin gwamnati da gwamnati. Misali a nan Kaduna, mu ɗan nan kamar yadda mai Alhaji Agwani mai zube ya faɗa, ai mun yi taro ne da muka zo muka ba da shawara, muka ba ita kwamishina shawara, bata dafi shawarar ba, sai muka kyale ta, sai muka gaya mutanenmu kowa ma ya kai, ba sai an kai shi ba. Wanda suka gaza mu muke kiran ɗaya daga cikin jami'an ta Alhaji Shehu za mu kira shi mu ce wuri kada almajiri sun taru ku kai mota ku kwashe su shi ma sheda ne mun kira su sun kwashe to daga baya sai aka ce kuma idan gwamnati ta kwaso sai ta ba gwamnati in aka bayar kuma sai a je a killace
to ai wai an ce tsari ne na kar a je a yada kilan wanda aka dauko din shi na dauke da ciwo
amma lokacin da suka kira mu suka gaya mana mu korin din mu gaya mu ko wani dalibi ya tafi ai sun kira mu to da suka canza me zai sa ba za a kira mu kuma a ce ga wani sabon abu da ya taso saboda kowa yau da mutanen ku kai to sai muka gane cewa kaman yanda ake tafiyar da abin akwai bita da kulli akwai wata manufa a karkashi wanda ake san ayi amfani da wannan corona din dan a ce mana mutunci
kaman wani iri
saboda kaga mutane ne masu biyayya duk abin da gwamnatocin nan sun sani ba ma wannan gwamnatin ba gwamnatocin baya da na yanzu sun san cewa duk abin da suka zo mana da tsari mu mabiya ne ba ma saba wannan gwamnati ya kamata lokacin da aka ci to za a dinga killacewa an canza gwamnati za ta ba gwamnati sai a kira mu a ga mana farko ga wani bakon abu za mu bi mu masu biyayya ne sai mu sanar da mutanen mu in kun tashi ko an kamo ko an yi wannan to ga abin da gwamnati ta faɗa to mun shirya cewa za mu je domin an kira mu mun mu sun kira mu cewa wasu farko wanda suka fara kiran mu 'yan samulaka cewa gwamnatin Jos ta kama su kuma gwamnatin Kaduna ta karba yan Gombe su ma suka ce an kamo su Kaduna ta karba to sai muka kira wanda alhakin abin ke hannunsu cewa za mu zo mu gana da su waɗannan almajiran sai aka ce a ai mu kanmu in muka je muka gamsu to yankin da ce mun dai za mu yi ido da ido da su
ai to doka ce ake
kiwon lafiya yawa to tunda aka gaya mana haka kullun da mu abinda muke gaya mutane su bi doka da oda sai muka ce to shikenan tunda almajiran nan suna hannun gwamnati mun san ba za su cutu ba gwamnati da ta ansa kuma za ta mai su da su gidajen su kamar yadda muka samu labarin cewa waɗanda aka kama su din nan wasu an maida su gidajen su mun kira su sun gaya mana cewa da wanda suka kama na koki lalle sun gama sati biyun su a nan Kaduna an maida su gidajen su
to ba ku dai samu daman zuwa shi wannan keɓantaccen gurin da ake ajiye marasa lafiyan ba
saboda
ku da shi da me ake yi a cikin wannan
matakin
to zuwa yanzu yaran
saboda kanmu a hade yake dan tun kafin wannan abin mun yi taro muka kafa committee wanda shi Malam Suleiman Mezube yana cikin wannan kwamitin din suna shi muna tattara bayanan da zamu danka mu gwamnati a matsayin kungiyoyin da suke jihar Kaduna ga shawaran su sai wannan corona ta zo dan haka duk abin da ya faru muna tantaban junanmu idan wani abu ya faru Mezube zai kira ni ma abu ya faru zan kira shi musamman su da suke cikin garin Kaduna mu da muke gefe muna kiran shi dinga bamu bayanan abin da yake faruwa dan haka ba a kira mu ba
to a cikin daliban ku na jihar Kaduna wanda ko yawanci wanda kuka tura gida wato ku ce su ta hutu har sai da hali inda hali yayi an samu wani daliban wanda suke dauke da wannan cutar ta corona
babu
ko kuma suka nuna alamu
kawo yanzu babu wani dalibi da ya koma gida aka ce gashi da wannan ciwo ya kamu amma abinda zai ba mu mamaki shine gwamnatin jihar Kaduna sun yi wannan al'amari tun kafin a ce wannan ciwo ya shigo arewacin
wannan al'amari
na kwashe almajirai din wanda mu muka ba su hadin kai cewa yaran nan za su koma gida tunda an ba ko ina da ko ina hutu kafin a ga cewa yanda al'amarin zai zama sai gashi sai da wannan ciwo ya shigo arewacin Najeriya wurin jihohi fiye da nawa sannan wai a lokacin ne ake cewa za a rinka mai da almajirai gida ko mu mun riga mun sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kan shi ga mana idan cuta ta shigo wuri to bai kamata a ce wanda yake ciki ya fita ba sannan wanda yake wajen gari kan ma ya shigo da wannan na yaba ma gwamnatin tarayya shi boss Mustafa Naji hidan shi wanda aka yi da shi cewa wannan abin ya saba ka'ida na gwamnoni da suke yi suna kwashe almajirai kuma a wulakance kuma ana cusa su fiye da kima watakila a lokacin umma muqaddar sha wani ɗaya yana da ciwon to yana iya sa musaba da mutum tunda wani akalla daga inda aka dauko su za a kai su akalla a yi tafiyan kilomita 500 to haka wannan ma an keta maka'ida amma ka Kaduna ba mu zargin su tunda tun kafin ciwon ya zo wannan abin ya riga da ya faru amma sai ya zamto abin mu a nazarinmu a dubanmu wanda yake abun ya shafa sai mu ga an maida abun kamar ya zama siyasa menene ya zama
siyasa ce
yawa
wannan abun ba ku sai amfana ba
ai hajiya wannan abu ya riga an maida shi siyasa
to
ya riga ya zama siyasa
yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Sai masu sauraro su kasance da mu mako mai zuwa domin jin cikakken dalilin da yasa suke ganin wannan batu ya zama siyasa.
Yanzu dai bari mu ba gwamnati damar mayar da martani har yanzu dai binta ba ta isa ba.
Kafa mai albaka sunana Muhammad Jamil Abubakar Albani Samar Zaria wanda nake nini director general bureau for interest wato hukuma da take kula da fanta tsakanin addinai wanda ke jihar Kaduna.
To madalla a rankai dade a kwanan nan dai bayan da bullar cutar annoban coronavirus ta mai ko ina a duniya jihar Kaduna ta dauki matakin da take ganin shine hanya wanda za iya kare al'umma daga yaduwar wannan cutar. Daya daga cikin kuma hanyoyin shine ta sallamu makarantu ciki kuwa hadda makarantun tsangaya wato na almajiranci. Inda aka maida wa'ansu almajirai gidajensu kuma aka umarci kowa ya maida ko almajiran da suke wa'ansu jihohin su ma su koma. To su ma wa'ansu jihohin sun maida martanin hakan inda suka turo na almajiran da suke da yan jihar Kaduna cikin jihar. A inda cikin wa'annan almajiran an ce akwai wa'anda suke dauke da cutar coronavirus din har aka killace su. Shin wani mataki gwamnatin ta dauka na ganin cewa su wa'anda aka tabbatar cewa suna cutar yanda aka yi aka kwaso su ta kuɗa su aka yi da sauran almajiran aka so ko su ma an ware su motar su daban sannan kuma ina aka kai su bayan da suka shigo jihar Kaduna.
To na farko abinda nake so ƴan uwa su sani shine rufe makarantu ba wai ya shafi makarantun addini bane kadai, makarantu ne gaba daya inda makaranta tana amsa makaranta ko makarantar addini ce ko kuma makaranta ce da ake koyar da ilimin zamani ko kuma ilimin sana'a ko kuma kowace iriyar makaranta ce dai inda jama'a suna taruwa an rufe ta wanda yake kowa ya san wannan matsala ba ta tsaya a jihar Kaduna bane, matsala ce ta Najeriya ta duniya gaba daya. To bayan haka almajirai ƴan uwa sun koma garuruwansu domin su samu kulawa a samu wannan dama na kowanne ya kebe ya zauna a gida domin samun saukin wannan annoba da ta fuskanto mana. Kuma su malaman makaranta an mayar da wasu mayaran wanda gwamnati ta ware wasu motoci ta bayar an mayar da su wa'innan almajirai gidajensu da kananan hukumominsu. So amma kowa ya san cewa ba kowanne abu bane za a ce idan gwamnati za ta yi shi za ta iya yi 100%. An yi iya abin da za a iya yi. Abu na farko kenan.
Abu na biyu da yaran nan wurin iyayensu ba an maida su ne wurin gwamnatin jihar da aka tura saboda haka gwamnati ne to gwamnati ba tsakanin gwamnati ne da mutane ba.
Abin da ke faruwa shine mu a tsarin mu ko wata jiha za mu kai su dole tunda gwamnati ne a za ta mika ma gwamnati domin haƙƙin kowa na kare ma mutum lafiyan shi da ran shi da komai da mutuncinsa yana kan gwamnati ne. Shi yasa sai gwamnati ta yi wannan mataki na interstate kenan. A mataki kuma na jihohi da su suke dawo mana da almajiranmu wanda idan muka karɓe su ba su gwada su ba amma suna dawo mana da su. Mu muke karban su bayan mun karbe su mu killace su a waje daya bayan mun killace su sannan a gwada su idan aka gwada su wanda aka same su suna dauke da wannan cutar sai a killace su a kai su wani waje daban a dinga musu magani har Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya. Wanda kuma suka warke din wanda kuma su aka killace su tsawon sati biyu ba su da wani tare da wata cuta to su ma an ba su abinci an kula da su kuma gwamnati ta yi providing motoci wanda aka kebance kowa bayan an ba su kayayyaki an sa musu kaya aka kula da su za a ɗebe su a kai su kananan hukumominsu. Idan aka je karamar hukuma za a danka ma shugaban karamar hukuma su tare da karban masu girma sarakunanmu masu daraja da kuma malaman gari.
Kuma wa'innan malaman gari ban tsayar da kai ba ya zuwa ya zai duk wannan abin da muke magana kenan a baki ne ba a fara aiwatarwa ba.
an fara ma har an yi an fara alhamdulillah in kina bi a shafin da yake magana da madan gwamnatin jihar Kaduna zaki ga gasunan an yi su wanda yaran suna dauki da kayayyaki da marks mai kyau da cikin sutura masu daraja sutura mai tambarin jihar Kaduna wanda a ciki zaki ga an rubuta suna cewa insha Allah mu ne ainihin yara manyan gobe kuma mu ne alkiblan jihar Kaduna a gobe.
To mallan waɗanda suka aka tabbatar da an gwada su din suna dauke da cutar yone hali suke ciki
yanzu wasu su ma sun warke su ma wanda kuma su warke ba ana nan ana kulawa da su yanda ake kulawa da kowa irin kulan da aka ba mai girma gwamna sanda bai da lafiyan nan har Allah ya bashi lafiya su ma ƴaƴan almajiran irin kulan da ake ba su kenan saboda su ma ƴaƴan jihar Kaduna ne kuma mai girma gwamnan jihar Kaduna ya ce a kula da su inda suke har in ma babu wuta a je a sa musu gel kuma an dauki wannan matakan ana kula da su daidai gwargwado alhamdulillah.
To wani sabo kuma wani sabon korafi daga malaman tsangan shine kokarin da suka ji an ce wai gwamnatin tana kokarin ta hana makarantun tsangaya ci gaba da harkokin su wato za a hana karatun allo da kuma almajiranci shine gaskiyar al'amarin nan.
To abu na farko dai abubuwa biyu ne kike magana akai akwai kato akwai kuma bara abinda mu muke magana akai shine bara karatu kuma da ake duk wanda ya taso wanda yake da shekaru masu yawa misali ya dade ya kai shekara 60 ko 70 ya san lokacin da ake karatu a Najeriya ta arewa ana karatu allo amma ba a bara kuma wannan karatu za ga an yi kowa zai koma gidansu ko ya koma unguwansu ko ya koma garinsu ba tare da yaji yayi bara ba kuma binciken mu sai ya nuna abu na farko kenan abu na biyu akwai kuma bara wanda binciken mu ya nuna mana yawancin cikin suke bara nan cikin kashi 30 a cikin kashi 70 a cikin kashi 100 yawancin su ma kawai suna daukan koko ne bana ma fadewa ne da cewa an zo karatu amma dai su baran ya kawo su sun maida baran sana'a ne barin buga miki misali akwai daya daga cikin daraktocina da ake ce mallam Khamis Ibrahim mazauni ne wanda yake yana karamar hukumar Igabe yana nan anan yake zaune sai ya dauki wani almajiri yanda muka saba kakan dauki daya biyu suna zama a gidanka suna maka dan aikata aikace kuma suna zuwa karatun su na Islamiya kuma suna zuwa karatun su na Boko yaron ya gama primary ya gama karamar secondary ranan nan baban shi yazo ya samu shi mallam Khamis suka tattauna daga karshe baban yace nazo ne in gaya maka ba na kawo dana bane ka sashi makaranta ni dana na kawo shi ne ba dan komai ba dan yazo ya nema mun kudi ya nema mu mahaifiyar shi kudi kuma ya tara mana dan abin da zamu sai taki mu nema lokacin damuna kin ga wannan yana cikin abin da ya tayar da hankalin gwamnati ya tayar da hankalin mu ƴaƴan nan almajiran nan ƴaƴa ne kaman ki ƴaƴa ne kamana muna so a cikin almajiran wataran wani zai iya zama gwamna wataran wani zai iya zama minista wataran wani zai iya zama vice chancellor ko chancellor ko chairman duk wani mataki da ake rikewa idan sun bi hanyar da ya dace iyaye sun kalla to dan su zai iya zama ni da nake miki magana dinnan a zariya gidanmu gidan karatu ne gidan almajirai ne haka muka taso amma iyayen mu suka ga mun yi kokari mun yi duka ilimomin guda biyu to abinda gwamnati take kira akai shine wai shin yaran nan menene matsala ya za a yi a gyara wannan harkar na farko iyaye su sani cewa alhaki ne akan su wallahi tallahi Allah sai ya tambaye su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan su masu makulu dukkan ku masu kiwo ne kuma dukkan ku kowanne mutum daya za a tambaye shi game da kiwon da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dora masa. Har inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa war rajulu mas'ulun fi ahli baitihi. Har inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum shi ma kowanne mutum kowanne daya a ciki za a tambaye shi game da mutanen gidan shi ya yayi da su ya aka yi ya ka dauki danka ya kai ka yi aure ka haifi ƴaƴan ba auren su kawai kai ba ka bar su suke yawo duk yanda suka ga dama wayan an tambaye ka sai annabi ya ce ku yi aure ku yi hayayya fa inni mukasirun bikumul umama yawmal qiyama haka annabi ya faɗa amma annabi zai yi alfahari ne da ƴaƴa masu tarbiya masu biyayya wanda suka san abin da suke. Abin da nake so in ce a takaici, wannan haƙƙin na koyarwa iyaye su sani farko dina kansu ne. Dole uba ya nema ma ƴaƴan shi uwa ta gari, in an haifi dan dole ka sa masa suna kyakkyawa, bayan nan dole ka sama masa inda zai zauna, ka sama masa abinci, ka sama masa addini, ka koya masa addini, nan kenan inda abin zai fito. So abin da gwamnati take so kenan ta yi. Yaran nan babu yanda za a yi a ce gwamnati ta kashe wai karatun addini, ba zai yiwu ba, ba abin da muke nufi ba kenan. A'a, ya za a yi a gyara? Ya ƴaƴan nan za su zama kaman kowanne? Malama Binta, ki tuna yau ki kalli ƴaƴanki ya suke zama, ya suke rayuwa. Amma yaro wani za ki je ki ganshi dan shekara 7 ko dan shekara 8 yana yawo a gidan mai ko a gidan ko a titi, in kita tambaye shi sai ce miki daga wata jaha yake mai nisa, ba ma dan jahar Kaduna yake ba. Kina tunanin wannan din bai cancance ji dadi bane kaman yanda ƴaƴanki suke ci? Bai cancance ji dadi ba kaman yanda ni nake ji? Idan muka bar wa'annan yaran suka tafi a haka, to nan gaba fa su za su dawo su yaƙi iyayensu. Nan gaba su za su dawo su hana mutane zaman lafiya, saboda iyayensu ba su dauki nauyinsu ba, ba su kula da su ba. Wallahi iyaye Allah zai tambaye ku akan iyayenku.
To wannan
magana da
muke yi ba ta tsayar gwamnati ne akan wannan
matsayin. Matsayar gwamnati, gwamnati ba ta hana karatun addinin sa ba, ba za ta hana ba. Abinda gwamnati ba ta yarda da shi ba shine bara. Kuma wannan abun ba gwamnatin jihar Kaduna bane. A duka kusan gwamnonin arewa ne suka dauka, amma ni gwamna na bai ci zai hana addini ba, bai ci zai hana karatun alkur'ani ba, bai ci zai hana ai karatu ba. Abinda muke magana akai shine bara, bara kuma ba addini bane. Ta fuskaci na biyu, tsarin mu shine ya za a yi su kansu malama a daraja su, ya za a kimanta su. Ba kawai mutum zai taso daga wani waje ya kawo maka yaro ba, baka ma san shi ba. Sai dai a ce a rediyo ana cigiya yaro ya bace ba san iyayen shi ba. A kowanne yaro ya zama akwai datan shi, kowanne almajiri akwai datan shi, ga gidansu ga kaza. Sannan mu burin mu shine mutanen jihar Kaduna su ne Allah zai tambaye mai girma gwamna.
To akwai shirin da akwai shirin da gwamnatin ta yi ne don ganin cewa wannan
abin ya alhamdulillah. Gashi na karkashin commissioner ilimi, ma'aikatan ilimi ta jihar Kaduna, duk wani da da kika ga yanzu an komar da shi garin sa, dole za a masa uniform kyauta, za a bashi takardun karatu insha Allah, kuma za a tabbatar da ya shiga makaranta. Shi yasa aka ce akwai basic education, wato ilimi na bai ɗaya wanda yake wajibi ne. Dole gwamnati ba za ta tsaya ba, koda mai zagi zai zo, zagi mai suka zai suka, amma mu dai za mu tsayu mu ba da shawara, mu ga yadda za a kyautata wannan harkar. Don mu a wajen mu malaman allo suna da daraja, suna da kima, suna da mutunci, ba abun yarwa bane, ba abun wulakantawa bane, illa kowanne tsari a iya samun kuskure a cikin shi wanda za a iya gyarawa.
To malam, mun gode.
Mun gode kwarai, Allah ya
nan. Muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Mako mai zuwa za mu ji ƙarashin zauren tattaunawarmu da mata bakin almajiran su kansu. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na Tatiana gabatar da shirin, Zahra Aminu Fage da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin bakinsa, Daniel Brown. Ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan Benin, Washington DC, na ke sallama da ku. A sharwa lafiya.